mu na mata a wannan mako mun yi babban kamu domin kuwa mun samu bakuncin commissioner mata ta jihar Kano Hajiya Yardaɗo mai kana bici inda muka zanta da ita dangane da ire-iren hoɓɓasan da suke wa mata musamman ma a bangaren dogaro da kai ta hanyar tallafa musu da kananan sana'o'i kafin nan mun tattauna da ita ne dangane da matsalolin da mata masu shaye-shaye da aka rufe sansanin su na dan lokaci domin a gyara shi sannan a dawo da su tare da magance musu matsalolin shaye-shaye da tallafa musu dogaro da kai Hajiya Yardaɗo ta ce suna taimakawa mata sana'o'in dogaro da kai tare da basu tallafi a kananan hukumomi 44 ta ce suna ba wa mata 6,700 horo na sana'o'i kala daban-daban wanda bayan kammala horon za a basu jarin domin fara sana'o'i to kada na cika ku da surutu ga yadda kiranmu ta kasance da commissioner mata da walwala ta jihar Kano
dan gyare-gyare ne ake kansu kamar yadda kika sani akwai gurare da dama da ruwan sama ya taba wannan ma'aikata ma ko kuma in ce cibiyar take kiru akwai gurare da suka samu matsaloli sakamakon ruwan sama da kuma karin fadada ta da ake so a yi domin kamar yadda kika sani al'amuran wannan na shaye-shayen sun yi yawa kwarai da gaske ta yadda ana bukata a dauki masu waɗannan ɗabi'u da dama domin a warware waɗannan matsaloli ba ta dakata ba ne har zuwa wani tsawon lokaci amma da zarar an gama gyare-gyaren da ake yi za ta dawo cikin aiki ana kai kwarai da gaske na yi bayanin cewa mun kai ziyara ma'aikatu hudu da aka ba mu umarni mu je mu ga inda take ciki da zarar an kammala gyare-gyaren nan muna da list din mutanen da suke fama da wannan lalura ko kuma al'ada wanda da mun gama za a kira wasu tare da sahalewar iyayensu ko yan uwansu domin a fara ayyukan da aka zayyana za a yi musu na daga raba su da wannan ɗabi'a da kuma ba su sana'o'i ta yadda idan wa'adin da aka ɗauka na wata uku ya cika za a fito da su kuma su zamanto masu dogaro da kai tanadin da ake musu na farko in dancan sana'a ce muna ba su dama a koya musu sana'o'i a cikin cibiyoyin da muke da su na koya mata sana'o'i a ƙananan hukumomin da muke da su guda 44 sannan kuma akwai wanda ake bijiro da su lokuta-lokuta da ake ba su tallafi na koya musu sana'a kamar wanda muke kai a ciki yanzu da muke ba mata 6,700 horo na sana'o'i kala daban-daban wanda in an kammala za a ba su jari sannan akwai wanda suke tasowa jarin nan dai ni ba zan faɗa ba zama an mun tambaya dan ba na so a je a fara lissafi na san kuɗin da zan samu ga abin da zan dafi amma ranar da muka ba da jarin nan sai za su gaya wa duniya da kansu matan nan saboda a lokacin za su gani a kar.
To idan aka ba su jarin suka je suka dan juya sana'ar shin za su dawo da
kai tallafi ne na musamman kyauta ce grant ne
ya ake bibiyan irin ayyukan da suke ganin ta a ga cewa kawai wasu su je kudin su yi amfani da shi ba hanyar da ya dace ba
to akwai tsari da dama kala daban-daban a kowace karamar hukuma baya da bayan ciyamomi da aka kafa na riko mun san cewa a tsarin siyasa ma akwai shugabannin jam'iyya shugabannin jam'iyyar nan kuma akwai sauran mutane wakilai sannan kuma akwai bangaren matan musamman waɗanda ake kira shugabannin mata wato women leaders su aka ba wannan fama-famai su suka zaɓulo waɗannan mata saboda haka suna cikin waɗanda aka ɗora wa alhakin su bi diddigi su ga yaya kowace mace take amfani ko kuma take aiwatar da wannan sana'a da jari da aka ba ta.
Su waɗannan mata da suke bibiyan su kamar tsawon lokaci ku ma'aikatar ku da suke kawo rahoto.
Ya kamata mu samu rahoto akalla ba ƙasa da ba ƙarshen kowanne wata. Amma su da suke karkara suke tare da su yau da kullum kusan in ce abu ne da suke tsarawa su yi duk mako in suka yi duk mako shin za su tattare ƙarshen wata su kuma su kawo ma'aikatan mu mun kuma mu duba mu ga waɗannan irin nasarori aka samu menene matsaloli sannan idan muka yi nazarin su sai mu ba da shawara akan yadda za a ƙara inganta al'amarin domin su ake ya dore.
To wani irin matsaloli akan fuskanta?
Yawa kamar yadda aka sani ba a rasa irin ɗaiɗaikun mutanen nan da za a ce ana so a kifa ta rayuwarki a inganta rayuwarki an koya miki sana'a an baki jari ana baki jarin na kila daman can kina wata buƙatar ki a kwance ta kila labulayen ki sun lalace kila baki da kujeru ɗaki maimakon da aka koya miki sana'an nan ki ɗauki kuɗin nan ki kafa sana'a kawai a sai ki ce uf bari in ba da oda wajen kafinta wani a yi min kujera wancan sana'a ya ƙare.
In aka samu irin waɗannan matsalolin ya kuke yi.
To ai ba abin da za a yi musu sai dai a yi musu nasiha cewa wannan abin da aka baki da kin yi haƙuri kin yi abin da aka koya miki taro da sisi yana shigo miki kila da al'ada ki ta kai aiki dora aiki talla da fi ci gaba da ita ba kuma kila idan Allah ya saka albarka a cikin wannan kudin neman 10,000 ko 20 ko 30 da za a baki za ta iya haifuwa ta nunnunku ta yanda zaki sai komai da komai har abin da baki a tunani kila daga wani sana'a da kike yi a cikin gida kila ki kafa karaman masana'anta kila ki kafa kamfani ba to nasiha dai ake
wannan success story kike da shi ne irin waɗannan mata da aka ba su jarin suka yi amfani da shi kuma suka samu riba wato kila har suke kokarin taimakawa
suna da yawa kwarai da gaske misali akwai guraren da mata suke dora ayyansu talla saboda ba su da abin yi ba su da kudaden da za su samu su lura da ayyukan su ko bukatun su na yau da kullum amma sakamakon sana'a da aka ba su da jari ya sa sun ga cewa suna samun taro da fifi dan haka sun manta da zancen dora ayyansu talla sun ba ayyansu su shiga makaranta kin san hadarin dora ayya talla yadda yake ya hana ta makaranta na farko sannan komai zai iya faruwa da ita wanda zai gurbata rayuwarta sannan matsalar cewa kullum ne gida ka bani ita ma an kawo da ita domin akwai magidanta da suke zuwa su ce alhamdulillah sakamakon sana'ar da aka ba matata an daina tambaya ta kudin magi an daina tambaya ta kudin gidori kudin littafi da yaro ake cewa isa a makaranta an daina tambaya ta so akwai nasarori da yawa da ake samu sakamakon tallafawa mata kamar yadda kika sani in an inganta rayuwar mace an inganta rayuwar al'umma wannan shine yasa ya zama to wajibi a yi kokari a ga cewa kan ta tabbata kuma shi yasa Dr. Abdullahi Umar Ganduje mai girma gwamnatin jihar Kano yake kan wannan al'amari
to madalla Faraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya.